أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم إن الله عليم بذات الصدور. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو احتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن تدوى خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العظيم.
Insya Allah insya Allah
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن بمجد غير ونعبد اسمه لأجل تلك مع كنسة sai an zaka ta rumbar da tsakanin ta kuma da an zaka kuma da yanzu kuma gaci ya zo al-mulim wasu matsayi da wasu ba su kan guda biyu al-maqtulu wal-muntabiru bai wa ana rigima a kanta ma huwa al-maqtulu wa ma huwa al-muntabiru. Menene al-hadith al-muntabir? Menene al-hadith al-maqtulu? Da yawa sai ka ko a cakuta su gaba daya a kasa warewa kuma a ce gaba daya su bace gaba daya. Alhadithul maqtul yana zuwa a cikin matan أباب كذلك الحديث القدسي، الحديث المرفوع، الحديث الموقوف، الحديث المقطوع. أولا الجيل كشيء المقطوع ثم الموقوف ثم المرفوع ثم الحديث القدسي. ومن فإن لي شو الله تدقى إلى حديث مثل الحديث المقطوع شنو أنت تعيبه هو أنت بأسهاله إيبا magana ta magana daga magana da sauran mutane han san din da sai nana an sa hadisin makato wannan masalan magana da makato ne saboda ne ruya ani tajiri amma ko an hadisin makato shi ne wanda ne alladhi ruya an sahaba hadisin makato على الصحابة رضوان الله عليه من الأعمال والأفعال. أما الفرقور هو الإسناد القبع والسنان سمين هو بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أعلمنا بإخوان حتى ذات الحديث الكلي الذي ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. أما المنقطع هو الإسناد وليس المتن. المقطوع في المتن المنقطع في السند. فالمنقطع أجير الزوائي إلى الشنجير الحديث المنقطع. المنقطع منقطع والمعلق منقطع والمدلس منقطع إلى الشنجير الحديثي المنقطعات بلادية شيء المنقطع سنان بلادية بمعنى إن كتب المنقطع تلبسه ولا ننسى الكافي المعلق والمرسل والمدلس والمعضل بقمع المنقطع ينشي فيه أما شيء المنقطع سنان لك فعليا كما كتب تركي لذلك فلا يرسل سرشن بلي كذا سرشن بلي كذا لذلك المنقطع سنان يملك شاري ينشي فيه أنها تسمى بير كفعليا المرسل والمعلق والمعضل والمدلس بقمع المنقطع كبار سنسل الحديث المنقطع. أما قمع الحديث المنقطع لسنة صلى الله عليه وسلم شيء ما إلا يتبع نفسه وان ديك إشكاء شيء لا ينسقم من قال وانا مكانت إن أفضل الله من إجمالة جاء نوك سنة مالي يأذن أما لي أتك شيء المنقطع في السنة والمقطوع في المكان. ألا أفضل بلتي أيضا السلام عليكم ورحمة الله. شوف من يتمثل
الحمد لله
الله يسعدك الله يسعدك الله
الحمد لله من صورة سيدي لك الإيمان الذي أعطاني من أفاسا الله بنجدي سعطا مصنع لخير بأن هكا يزوء أرض نجي مشيني زم ستكذبا ستا مالك إسحاق أمد أي سنة شوقبا شعبا نبي سوالنا التفيا بشينا ومشي قبات على بان حبيبي يومين أن يتنبيه لأنه إذا أردت إيشا إيه سوالنا الدولة على أكفارة كيو إن شاء الله جزاء الغالب بأن إنت بردنا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله في الدعاء أولنا مرانا تحديث أشرين لا تبص كودة ترى إذا ما مثلا جا وتر لي أول شكرا تجول ده تجول ودول تلاتين لا تبص فلنقوم أشرين لا تبص شيء ما كودة ترى وتر مشابي شكرا تجول ديو دشاش لا نهاية بعد كوما إذا كبرت جا muhabara kamar yadda aka sanar kuma aka samu yan matsaloli na yawanci an sada gabatar da wannan muhadara karfe 10 Allah ya yi wasu kuma Allah ya kaddar hakan ba ina ba yan uwan hakuri musamman malamai na da ya zanto cewa abinda aka faɗa na lokaci din an saba da kuma sauran yan uwa da ɗalibai su ma ina ba su hakuri bisa wannan yadda da aka samu insha Allah yau babban malaminmu kuma a gare ni Dr. Muhammad Kabir Kofar zai gabatar da sashen muhabbar sannan kuma insha Allah ranar talata mai zuwa za a gabatar da sauran muhabbarorin kamar yadda aka sanar sannan kuma insha Allah idan aka yi talata da ranar da Ahmed to sati mai zuwa kuma insha Allah za a gabatar da zaura din kamar yadda aka rubuta a takarda kuma aka sanar a kai tsaye yanzu zan yi kawo magana ga malam Abubakar Abdulsalam ya gabatar da malam.
To alhamdulillah mun saurari bayani dangane da abin da ya shafi daura daga bakin shi shugaba na ita wannan jama'a muna fata Allah ya saka da alkhairi kuma insha Allah ba da jimawa ba duba da yanayin lokaci ba a fara da wuri ba muna fata za a shiga ita muhabara gada gada da haka yanzu bai kamata a ce ina gabatar da malam insha Allah kuwa yanzu malam shi zai gabatar da malam dan ne da abin da ya shafi matsayin malam da duk abubuwan da aka ce aka kawo yanzu haka insha Allah malam zai gabatar da shi malam
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد تفرقوا كما يرد الشيخ اسحاق والبشير الشباب جمعية طالبان حديثي نورنا بكرم كان يندو يا جبان تجد بذلي نيمان نتعالى جبان تجد بذلي تقول أعمال بن آدم قادرة للتغيير أيضا أن أدم كما يكبر كما أتنجى زوى عليه بساتي يكبر كما أولنا اكتياسة الزاني إذا كما اكتياسة سيدة تجي أقول لكم باي أنجم الزرباوة تو كما تاري كتنجى دولة أن شاري أن جارة تبودا abinda za a yi yana da alaka da Annabi sallallahu alaihi wa sallam shi kuma addinin musulunci addini ne mai kyau Allah mai kyau ne inna Allaha jalilun yuhibbul jamal dan haka da abinda Allah ya umarce mu da ni kai ka gani to ni fahajir wa hajurhum hajar jalila haffalit sahal jalil kaga yawanci abubuwa sai kaga Allah yana faɗa inna Allah ta'ala qayyimun la yaqbalu illa qayyiban haka shi ma kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajmal al-khalq dan haka jamaliya Allah surar jamaliya wani abu ne da addinin musulunci yake son sa to sai an tsaftace wajen an gyara shi to kuma gaskiya ba wanda za mu tura wa dai domin shi wanda yake da wannan kula da wajen yana mana aiki kai akan aikin ta na wajibi kuma ba dan mai biya shi ba to a jiya ne masa bayani kuma sai yau da safe aka buga mai waya ana jiran ya zo dan haka ya makara da zo kuma an san yana mai aiki na dan adam amma insha Allah gaba tun da mun ga wannan matsalar kuma wannan shi ne karo na farko da muka fuskanta ta za mu tsallake ta ba za mu sake samun ta ba to dan Allah ya hakuri musamman yan uwa da suka zo daga waje na san ba za su ji daɗin wani abu da ya faru ba kari a kan abu da malamin Ishaq ya faɗa yau za mu gabatar da lacca ta farko ko maƙala ta farko a kan sharafu ahalin hadisi sharafu ahalin hadisi matsayin malaman hadisi to zan zo bayani a kan wannan ba zai yi a gama gaba ɗaya ba musamman in ka kalli ahal hadith da matsayinsu kuma kakanni wanda zai gabatar da takarda don haka yau zami kin daya alifan daya gwargwadon yadda ne daukar hoto yake mana lokaci yayi to sai cikin shi a nan alafin Allah sai mu ranar talata sai a tsara yin fil din yadda insha Allah za a sa fil duniya ta amfana da shi sai dai muhimmancin zuwa shi ne a wajen malaman hadisi talafi a wajen gaba da gaba a wajen malami yana da nasa niyya domin kamar in ka ji as-sama'u min lafzi shaykh ne a lokacin da kuma za ka samu ijaza tsakanin wanda shi kuma zai ji ta hanyar talabijin wanda zai halatta yiwu ruwa ya kai tsaye a kan abin da ya da talabijin da haya halatta da gaba ɗaya mutane sinadin su ya zama aya da sai kawai mu zauna mu dinga ji ta kasai na ɗaya kenan na biyu kuma game da su ɗalibanmu na hadisi da bakin malam Basir wanda shi ne Abul Fasl ina ƙara tabbatar musu da cewa wannan yana ɗaya daga cikin a'malul sana halartar akwai lada na musamman don haka shi yasa za mu halarto da attendant shi domin za mu ba da certificate kuma sa'an nan za mu itibarin wannan attendantship ɗin a jarabawoyin mu musamman jarabawa hudu mutsalawul hadith da alwada'u fil hadith da alhadith da kuma dirasati kutubus sunna sura ta duk dalilin da bai zo ba ba wani kuturi haka nan karɓar ɗaya na shari'a to ya sani cewa zai rasa wani abu a kwanci na assessment ɗinsa saboda halarta ijibari ne ga ɗaliban shekara ta farko da shekara ta biyu saboda na san su malam Hafiz su malam Abdul Karim su ba da takarda ta attendance ga ɗaliban mu su sa hannu za mu ba da takarda ta attendance ɗin ga waɗanda suka zo daga waje su kuma amfani da shi ga wanda yake buƙatar certificate ɗin an gama to zai biya a bashi certificate amma dai za mu samu ha ya halarci dauna ya amfana masa certificate sai ga wanda yake bukata in ya so sai ya rijista certificate sai a bashi ina fata an gane wannan lakka ta gaba bayan malam ya gama akwai al-muwaffa ta Imam Malik da yadda ya kamata ɗalibi ya fa'idantu da ita wanda daga Isa Suleiman zai gabatar sannan lakta ta gaba kuma akwai waqafatu min tahammul al-ulama wa sabrihim ala shada'id at-tahsil wa talab labarai da tarihi da kissoshi na malamai salaf as-salafus salih da kuma irin yadda suka cije suka jajirce suka jure wajen wahalar neman ilimi da kuma rayuwa wanda malam Kasim Umar Hotora muke tsara insha Allah zai gabatar wata ranar Alhamis in Allah da komai ya tafi yadda ake so to sannan an tsallaka sati ne zuwa akwai umsiya shi'riya da za'a umsiya shi'riya shine malamai na adabi za su zo kowa ya zo da baitukansa na waka da su Abu Muhammad An-Najdi na wanda yana da manzuma kamar da na faɗa muku akan rumuz da Ibn Hajar a taqrib at-tahdhib khabu lil bukhari mimun li muslim ila akhirih da shi yana zuwa da baqaula da wani tabarau da kaya farare da kan kwabo kwabo baki baki yana ganin zai taso ma sai da wannan gaba da kowa ya gani bismillah taso ma na Abu Muhammad ka taso kowa ya ganka malami ne a cikin ɗalibai kuma ɗalibin mu ne asali a nan digar a Qur'an tani to zai zo shi ma yana da nasa waƙoƙin akwai waƙoƙin da ya zaɓi kuɗi ya cicci mutuncin kuɗi a ciki su ne ya su nan su dinari su dirhami su dala duk ne ba su ba shirya to tana nan ya taɓa cin musabakar waƙa da ita a jami'ar Bayero yanzu kuma ya kammala jami'ar Bayero alhamdulillah kuma marubucin littattafai ne na addini akwai rubuce-rubucen da tana nan ta zo ka dawo gaba daga musamman to bayan shi akwai su malam Muhammad Sani ala ramma barista da dai sauran yan uwa mawaƙa za mu kawo na larabci da na hausa a irin tsari na adabi domin ƙara ƙarfafa ɗalibai tunda ɗalibanmu sun karanta hadisi arabic education sannan akwai daura a kan littafi da labrari ta ɗalibin ilimi wanda insha Allah malamai zuwa za su gabatar da asaki na sama wanda a ƙarshe kuma za mu hafla ga garma wacce za mu yaye ɗaliban sallame su. To ina fatan waɗanda suke nan cikin ɗalibai za su ji wannan, waɗanda ba sa nan kuma a yi suka shiri cikin ɗalibanmu na nan a gaya su wannan shi ne saƙo da muka bayar daga department da fatan insha Allah kuma za su kiyaye. A wannan bayanin na wasu gida duba su da suke recording ɗin da za a haska a talabijin ba. Hilattar mu ta yi sharafu a tsarin hadisi matsayin malaman hadisi wanda zai gabatar da lakciyar babanmu ne ko kuma kakanmu a shehi malami Dr. Muhammad al-Kabir ibn Muhammad al-Kufawi al-Asari a mutumin garin Kufa ta daidai lokal gwamnati a kanan Najeriya. Sannan kuma al-Asari ana danganta shi da ilimin hadisi wanda wannan kuma ba sabuwar dangantaka ba ce, an samu a cikin salaf wanda aka danganta su da wannan lakabi kamar al-Imam al-Hafiz a Zainuddin Abdulrahim ibn al-Husayn al-Iraqi al-Asari idan haka wannan shi ne ma'anar sunan nasa. Malami ne a wannan makaranta gagarumin malami ya kai matsayi na chief lecturer ya kura malinta a bali na college kuma dakta ne a fagen hadisi ilimin hadisi kuma matsayin harshen larabci ne ya yi digirinsa na farko a kan harshen larabci da darussan musulunci a jami'ar Bayar ta Kano ya yi digirinsa na biyu a guda biyu ya yi digiri a kan hadisi a jami'ar Silsilatul Alamiya a Sudan a Khartoum a jamhuriyar Sudan kuma ya yi wani master ɗin a ma'ahadin Khartoum ad-Dawli wanda aka sani da ma'ahadin Duwalil Arabiya ko jami'ar Duwalil Arabiya a can Khartoum ɗin dai a Sudan a kan tarbiyya education. Sannan kuma ya yi PhD ɗinsa a dai jami'ar Silsilatul Alamiya ko jami'ar Umm Durman na jami'ar Al-Qur'anul Karim da take can Sudan. Ya rubuta ta daga shi akan al-Imam al-Tirmidhi wa manhajuhu fil bayt wa at-ta'lim Imam al-Tirmidhi da kuma salan da yake bi wajen yabo da kallata game da abin da ya shafi malaman hadisi kuma risala ce da take ɗaya ce tamkar da duhu babu ya ita a wannan babu. Malam yana da rubuce-rubuce da yawa musamman a fagen hadisi da ilimin hadisi a rubuce-rubucensa waɗanda suka ga haske a yanzu haka sun fi goma tsakanin ƙarami da babba wanda a ciki a wanda zan iya tunowa akwai nazari da kuma tantaɗe da rairaya ga wani abin da ya shafi hadisin ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru li nurillah wanda ba a riga shi rubutu a wannan babin ba da tsafinsa yana nan kuma ya ƙara wani abu a duniya ɗaya. Sa'annan kuma yana da littafi da ya kira shi da suna fatali na Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda yake mai ɗaukaka kuma mai iko dangane da bayani a kan halaccin idan an ce la haula wala quwwata illa billahi a ce al-aminani la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. To sannan kuma bayan nan yana da littafi da hawaƙe da ya yi a kan tajawidi na Al-Qur'ani wanda shi wanda suka duba littafin akwai Sheikh Jafar Mahmud Adam ko Uzi Rabini. Sannan kuma bayan nan yanzu ya dukufa a kan mayar da ilimin hadisi a salo na waƙa yana da waƙa da ya yi ta'alƙiya ce mai baiti dubu ta ƙaru ma a kan dubun ta ƙara dubu a kan abin da ya shafi ilimin hadisi yana da manzuma a kan ilimin tahriri sannan yana da manzuma a kan abin da ya shafi sharafu ahlul hadisi wanda ita ce wannan manzuma ce a waƙe da ya yi ta wanda insha Allah za mu bar shi a hannun Ustaz da kuma dinka maza sai su tabo Ustaz Ishaq sai su yi session sai a ba hada gaba ɗaya aje a training wanda yake da kasa dan gaba in zai zo zai zo mata kuma sai su karba a wajen malama sai su sai su tafi gaban a ɗaliban hadisi bangaren mata to madam ba tare da tsantsar lokaci ba yanzu zai zo ya gabatar mana ita wannan lecture ya karanta mana ita in mun samu gaske za mu sa a projector da projector mun zo ita to amma mun yi rabon azanci wurin nan ya yi haske da yawa wata kira kuma haska ba lallai a gani ba amma in mun samu na zurai mun rafa nan ɗin to za mu haska sai a dinga gani a cikin bango sai a dinga ganin baiki kan suna bayyana a cikin bango amma insha Allah gaba duk wanda yake bukata sai ya ya karɓi kwatokwatin ɗinsa ya karɓi baki ɗin na sa ran daga yanzu zuwa lokacin sallah azhar za a tashi da mun fara karfe 10 to da yanzu mun tashi kowa ya tafi gida amma in Allah ya yarda gaba za a dinga fara karfe 10 da fatan Allah ya ba wa malamin iko da kuma sa a gabatar da ita wannan takarda abu da na sa faɗa ba shi malam limani ne na juma'a a masallacin babban masallacin juma'a da ke low school ta nan kan low school wanda ta ke yasu nan ga bagauta wanda ta ke bagauta kuma malam yana da mata uku akwai rago jirgi daya sannan da kuma tari daya da kuma tarin almajirai dukkan munan almajiran mazan ne wannan sassar guzari fara da jirina
kome ya shiga cikin neman suna fi bayananmu sai a yanke wanda ba za su sa ya yi na ƙasa ɗaya
kuma ba a mara ba da yan
kofin yan social media suna kan suna da tsaya aiki da daga ajiyar
ba ya yi aljihun fara da ba na kasa na riga na ba a jiro ta tafi sai a nan ɗaya ta
a yi video ɗin ta yi alamu
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان افضل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه نعم وكل بدعه ضلاله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته Thank you. abinda zan fara cewa shine alhamdulillah magana ta biyu kuma yankin ku da ma dai daliban hadisi ku riga mun san juna ne dai ko ba haka ba kun san ni na san ku ko ba haka ba kun san ni mutumin kauye ne ko ba haka ba ba hawo ku sani ba dan Allah yawa to wasu lokuta idan ana fadar wasu maganganu sai ka rasa yanda za ka shi dai ne fadan magana saboda girman sa da matsayin sa ba za ka iya taka masa burki ba amma kuma tunda ka riga ka taka masa burki a cikin zuciyar ka saboda zai gani ba ko haka ba saboda ba za ka iya cewa da shi ba haka abin yake ba saboda girman sa babba ne shugaban mu ne gaba daya ana ganewa to kamar yadda kuka sani suna nan Kabir Kofa kofan garin mu ne kamar yadda kuka sani wanda aka ce ka'ida saboda wani abu guda daya na riga su zama a aji shine kadai amma wata kila kamar yadda nake ga muku kun fili duk abin da ake bukata duk abin da ake kallo kun fili to amma dai abin da ne sauri na sardado daga kauri na so kin za ku shiga aji sai aka riga bani certificate sai aka ce ku zo na matsayin dalibai ni kuma a matsayin malamin koya muku haka muke tafiya ake gurgura a hankali cikin hankali ko ba haka bane yanzu ma wannan abu da aka rubuta za a karfe shi da hakuri saboda abubuwa guda abu na farko shine shi gaskiya larabci ba fagina bane to amma dai wataƙila idan akwai abin da ya kamata a yi a gidan a lokacin da ya kamata a yi idan ba a yi ba idan ka zo ka nuna ka ci ya kamata a yi kaza ana ganin ba kai laifi ba ko da kuwa lokacin da yi ba wataƙila a gaya maka ya hakuri sai nan gaba an bai ta amma rike rike ba ne kamata a ce na rubuta wannan ba shi shugabanmu shi kamata a ce ya rubuta wannan tuntun da kuma wasu wanda suka gabace ni suka gabace shi abu na farko kenan abu na biyu wannan rubutu ya jima yawancinsa ya jima domin tun shekara ta 1421 hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1991 kenan miladiya aka rubuta wannan duk da mun shekara ne kenan 1991 wannan zarki ina aka to kun gani ko to lokacin da shi malam ya buƙaci a zo a gabatar da wani abu da zai zama kamar shimfiɗa ga daura da za a gabatar sai da ya haɗu to akwai wata manzuma dai wacce take da dai an tuma da ita shi amma abin da ya kamata tunda dama duk abin da yake gaya muku cewa a rubuta kaza a rubuta kaza idan na rubuta ba su da kika ba ba a sa da yiro ai maka kata kata gyara kaza nan an ba ta kaza nan ba dai dai bane nan kaza nan kaza tambaye shi da yake muku ko sai dai maka zan dauko wannan manzuma ta karkade ta ta sake duba ta in kawo maka kagaggiya idan ka yayya in ya sosai a zo ban san ma wai za a dauka a nuna duniya na dauka yadda muka saba farko kiri da kuni sai ce to abubuwa suna ta tafiya ni ban san abin ya mazo kusa ba na je nan da kwana hudu ne sai buwan waya ina Kaduna sai ke cewa a ranar yaushe ne ranar talata za a gabatar da kaddan ta nufi talata ce kwarai da gaskiya na ce to shi ke nan ba kuma Allah ya rubuta shi saboda ina ta kama da shi to kuma da na dawo wato Allah ya sa mun kaddu ba saboda haka wannan ta kadda ba ta je hannunsa ba me ya kana kanci ba me ya fara bikin ba bai dutu ba saboda haka duk abin da za ku ji ku yi hakuri ba dan wato girman abin da aka kira sunan takaddar ba da kuma wata kila wasu abubuwa da aka zuba da sai ce muku saura ne sauran tuwo ne ana fahimta so ku karba da kuli abin da aka ji na ku sakurai to sai a yi gafara da ma ba a wuce kuskure ne abu na kusan ƙarshe shi ne abubuwa guda biyu kusan a hankali a cikin wannan mazuma abu na farko shi ne abin yana daraja da kima ta girma da mutunci na wanda abu na biyu shi ne fito da gudun ruwa da su suka bayan wanda su kaɗai ne suka ba da wannan gudun bawa don sarsunan wannan ƙasa da ba a ɗin dukkan ba waɗannan gudun ruwa da suka bayan ita ce ta sa suka samu wannan matsayi da girma da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su waɗannan abubuwa guda biyu su nake so a tsalla a cikin wannan mazuma to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muka yi dace ga al'amma ko mai alƙur'ani mai hadisi mai larabci mai waƙa da hikima shi ke nan kaya ya tsinke a gindin kaba saboda haka yana nan duk inda ya ji abin nan sai ya zo kowane sanar ko kuma ku zo kowane sanar sai ya ƙara tsayawa yadda ya kamata tsaya na ba da uzuri kar a zancewa za a ji komai zanzan kamar yadda ya haka ya kamata ta kasance a adadin zarafi ba ni na kusanta ba abin da nake so wato na hanji so abubuwa ne don a fahimci cewa malaman hadisi sun ba da gudunmawa da su kaɗai suka ba da wannan gudunmawa a jami'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne abu na ɗaya abu na biyu shi ne akwai wasu nassoshi da suka tabbata wanda suke nunawa ƙarfafawa ma'abota hadisi mutane ne masu kima mutane ne masu girma mutane ne masu mutunci mutane ne masu daraja waɗannan abubuwa ne su a kalla amma babu laifi idan mutum yana da zauki a wani fanni ka kalli fannin sa abu na amma dai waɗannan nake so a kalla in za a ba ta maki a ba ta maki in ma za a soke ta a soke ta ana ganewa to zan ba kowa ya shi ne kowa ya kashe ne kunnuwansa eh yau ba mutum ɗaya ne kawai ya kashe ne mutum ɗaya ne mutum biyu ɗaya kuma ya kashe fuskarsa masha Allah to ya fara da bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyil karim wannan ina so malam ya gaya mana ba'arin waka wato waƙar siniya wato da sun mai kasara take ƙarewa to ina so malam ya gaya mana baharin waƙar idan na karanta baiti ɗaya ko biyu ko uku to ya gaya mana baharin waƙar tunda shi gwani ne mahiri ne alƙur'ani ko mahiri ne a ɓangaren larabci a'udhu billahi rabbil jinni wan nasi وخالق الخلق صنوان وأجناس سبحانه وتعالى جل نحمده بلا قصور ولا كسر وإكناس ثم الصلاة على خير الورى دعما بلا انقطاع واقتمال وإخلاص وآله وصحابته الكرام كذا جميع من حقق التوحيد في الناس خير الكلام كلام الله ليس به من وغبن جفاريه وإركاسه ثم الحديث كلام المصطفى يتلو لأنه خير تبيان وإحداث أهل الحديث هم آل النبي ووا رسول من علمه من دون وسواس sai ku kuma ne a wannan fariya ko wani ba na biyu ba fi kumta Allah ya min albarka ne da kai
da kuma to yace a kungin zahirin jin ne wannan yana neman zaki ina neman zaki wajen Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake shine ubangijin aljannu da mutane wanda yake kuma shine wanda ya halicci halittu wanda suke tawaye silwane wato asalin silu shine dan uwa halittu tawaye ya halicci mace ya halicci namiji wani kulli shay na kalakana to je la gafin tabarkar kowane al'amari da aka gani Allah subhanahu wa ta'ala ya halacci namiji wanda bincike na zamani na kimiyya ya tabbatar da cewa duk abin da aka gani to mace da namiji ne a tare da shi a tsaganta ya bishiya misali in ka dauka bishiyar bishiyar bankolo to mace da namiji ne a hudar ake ganewa wannan hudar wannan kirinin da ke cikin hudar shi ne ke tasowa na namiji shiga cikin na mace sai a samu wani abu ya dunkule yana nan yana girma kawai sai da kwallo sai ka bangoro haka nan tsorawa haka nan kanya haka nan dinya kowane irin al'amari Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya yi wannan hikima ya kamata a kone nufa wanda ya yi wannan hikima ya kamata duk abin da ya kama naka ka gudu ka je ka fashe a wajensa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya halitta dukkanin halitta mai tsara su daban-daban jirgi-jirgi nau'i-nau'i wasu halittun misali yin kaɗan mutane ga wasu misali Allah subhanahu wa ta'ala ya yi su baka ce wani wasu Allah ubangiji ya yi su wankan tarwada wasu Allah ubangiji ya yi su farare wasu Allah ubangiji ya yi su jajaye akwai waɗanda Allah ubangiji su koraye a'a ba shi ne ku sani ba kun shiga cikin ruwa kun shiga ƙarƙashin ƙasa kun hausa ba eh ya ka inda ku sani ba tun da aka samu gari aka samu gari aka samu ja wani za a samu kore ko wani gila karka ce ha ana fahimta to in ka duba wato yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yaɗa halittunsa a bayan ƙasa kuma har yanzu ba a zo an samu wani ya zo ya yi clip a kan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar ba cewa ba haka al'amari yake ba wani ya zo ya ce kwashe mutane ke waɗannan da wannan yana da ce su ko kuma ce a yi tafiya yanzu an daina samun dabbobi saboda ni na halicce su ba Allah ba ana fahimta duk tsawon lokacin da rayuwa ta farko har zuwa yanzu komai an bar shi na Allah ne saboda haka shi ne subhanahu wa ta'ala tun da rayuwa tana da matsaloli ko ba su da matsala to idan al'amari ya taso na matsala ko ka hanyar shi ko mai taso ba ka je ka san da Allah subhanahu wa ta'ala shi ta ma ne ta ce al-isti'aza nau'i ne da kashin nau'i ne ba Allah subhanahu wa ta'ala kai ake neman tsari a gare shi kuma ya bada tsari tattawa ingantacce wannan yake bada alfahari shi sa watakila ya dan saba da wato dabi'a su masu waka an fara da basmala sai kuma aka buɗe da ubin da mai shekaru da ko haka ba wani ila wani zai iya cewa ai karatun alqur'ani ne ake farawa da uziya to na ba ku a cikin kuje ku bincika ya halatta ba karatun alqur'ani shi ma fara da uziya abin da ya kai fara ya halatta na'am saboda ma ya fara da ita a jere a bincika a samu dalili subhanahu wa ta'ala jallana madu Allah subhanahu wa ta'ala mun abuci sarkinsa mun abuci makarsa ubangiji ya azurka daga dukkanin wani nasu duk wani abu za a yi tunani a ce abu kaza na abu ne tawaya ce subhanahu wa ta'ala ba ta matsa waƙasar shi subhanahu wa ta'ala duk wani abu da za a ce ya tsabbata to an bar masa nasa ne Allah subhanahu wa ta'ala shi ne subhanahu wa ta'ala jalla ya ke mama ya ɗaukaka gabanin dukkanin wani abu da za a ce na ƙasa ne duk wani abu da za a ce sunansa ba ko tawaya subhanahu wa ta'ala ya ke da mama gabanin wannan saboda abin da gode masa muna yaba masa muna yaba shi jira subhanahu wa ta'ala abu sa abu kuwa da yayi mana ga su da farke ma sai wanda ke wannan zari ya yi shi ba ujiyar da muna yi ta bila huzuri wala tsare wa ikina muna gode masa ba tare da yanki ba haka ne muna gode wa Allah ba tare da yanki ba kullum gode wa shi wajen Allah muke eh ba su da ke a cikin wannan eh haka ne ko haka ne kuma kuna gode Allah bila huzuri wala tsare ba mu kasala ko ana da lafiya ko ba lafiya ana gode wa Allah ko da shi ko ba shi ana gode wa Allah ai ko da haka ne da muna gode wa Allah subhanahu wataala bila huzuri wala tsare wa ikhlasi to da al'amuran mu bai wace bai wancan mu da ni'imomin mu duk abin da muke bukata da ni ya ri banya ya ri banya ya ri banya da ni ni'ima ta dace mu saboda ni eh saboda ni eh dai shi garsu la ji garsu haka ne an ga kuma Allah to ko dai ba haka bane to muna so mu zama haka muna so ya kasance fata ne na gari mu gode wa Allah subhanahu wataala mu rika gode masa bila huturin wala kasarin wa ikinasi ba tare da yankiya ba ba tare da kasala ba ba kuma tare da uya ba dorkewa shine ikina fala qutubu bil kunna aljawari kunna kuma salatu ala khairin wara da'aba sannan bayan da abin da aka gabatar na yabo da jinjina cikin mamawa ga Allah subhanahu wa ta'ala muna biyantawa da ambatan salati ga annab muhammadu alaihi salatu wa salam wanda shi ne mafifici a cikin dukkan bayi duk wani wanda yake sunansa ba duk wani abu da ake kira da sunansa halitta to annab muhammadu alaihi salatu wa salam shi ne shugabansa ya fifice shi shi ne gabara shi ta kowace sassa ina hujja wanda kallo kuma salatu ala khairil wara ta aban ga yankewa ai ta salati ai sai ai sai ai sai kuma ba mun karanta ba cewa salatin manzon Allah maganin matsala dai ko ne za ka yi ta salati za ka yi ta salati ka kiyaye ba Allah ka kiyaye komai da komai to in ka dauki salati kike da ba ka da matsala ana gani za ka ci gaba za ka samu mutum an gane ku za ka soka za ka funta an gane ku ci gaba eh kada wuri ce ki shi ana fahimta da aban tutur ba yankewa ai ta salati to shi ma wannan in ba haka bane to ma'anan mu fata muke yi Allah subhanahu wataala ya azurta mu ya yaukaka harasan mu da yin salati ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ai ba fa ka tunda Allah subhanahu wataala ya sa mu a wannan tafarki wannan hanya ta hadisi to ake ya aje mu a majalisi na yin salati ingantacce ka sani ko ba ka sani ba kana da shiri ko ba ko ba ka shiri ga manzon Allah alaihi salatu wassalam ana gani ba wa alihi wa sahabatihi alkirami kaza jami'i man haqqaqa tawhida kinnati salati Allah subhanahu wataala yayi ga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai wata fassara ma da ake wa ali muhammad ka dauko ta ka dora ta anan duk wanda yake ga ciki Allah subhanahu wataala ya mutu wannan salati haka nan sahabbansa abokansa mafi makansa fiyayyin halitta bayan annabawa su ne sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam kafa ga ayin su su ma subhanahu wa ta'ala ya sa ba cikin wannan salati dadi 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 akwai to bayan su kuma sai aka ce haka nan duk mutumin da ya tsaya ya tabbatar da tauhid duk mutumin da ya tsaya abinda Allah subhanahu wataala yayi shi domin sa ya tsaya ya tabbatar da shi Allah subhanahu wataala ya fada cikin wannan salati saka ya haka ko ba ta ba ta kona bayan ka yawwa baka taɓa wuce ba eh amma kar ka mutsune shi ko ba ka sai shafa musu bacci su duk mutumin da ya tabbatar da tauhidi Allah subhanahu wata'ala ya sa shi a cikin wannan salati, ma'ana dukkanin musulmai wanda suke musulunci ingantaccen musulunci Allah subhanahu wata'ala ya sa su a cikin wannan salati. Sannan ma sai ka faɗa a cikin sharhi duk mutumin ma da yake tafiya a sarkaci Allah subhanahu wata'ala ya sa shi ya zo ya tabbatar da tauhidi shi ma zai shiga cikin wannan salati. خير الكلام كلام الله ليس به مل وغرض بقاره وإنكار مبلي الخير الذي مبلي قيمة مغانا مغانا وشد فقوة قيمة تعداد درجة كيني ذنشان الله سبحانه وتعالى يلتي رب القرآن قول ثم التوابة تاشي بشي ايه Bible ya shiga ciki? Eh? Sannan Bible ya shiga ciki? Zabura ta shiga ciki? Eh? To ba zan san Allah ba ne? Eh? Sai aka yi mafi alkhairin zance shi ne zancen Allah. A taura ba zancen Allah ba ne? Eh? Eh? Ya muka shuru? Eh? Kun ji abin da Sheikh Malam Yusuf ya ce, kuna karar da jiko? Eh? Amana Rasul, wani arzan mai ja wani amana Rasul. Amana Rasul. To. نعم 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 الحمد لله ما شاء الله نعم نعم To duk mutumin da yake so a shigar da shi cikin wannan addu'a a nan ɓangaren ya tashi a cikin rabin mulki ya zauna. Khairul kalami kalamullahi laysa bihi mallun wa ghaflun liqarihi wa irkas. Tashi ta lissafa mu tashi ba. Shi kuma kai hukunci da adalci tsakani da Allah. In ka yi imani ya sa ka ake yi kai ba. Ba ruwa na. Eh? Ni kake kallo. To ka kalle su. Eh, kallon da aka nemi yawa. Sai ka ce mai. Mafi alherin zance shi ne zancen Allah subhanahu wata'ala. Ana fahimta shi ne mafi alkhairin zance. Shi kadai ne mu'amala da shi ibada. Ya ce ya zauna? Me yasa ya zauna? Eh? Mazan? Malla an sama'i hadisi? Falle ya kawo idan? Eh? Malla an alkhaya? Ya akhi. Za. Mallan wa qaflun liqarihi wa irkasi. Wanda duk yake karanta Al-Qur'ani in dai akwai tsaro imani a zuciyarsa ko ya ciki, to ba zai taɓa cewa yau ko shekaran jiya ko wancan ko ɗaya wancan ɗin daɗai ya taɓa jin ƙosawa da karatun Al-Qur'ani ba. Wannan ɗaya daga cikin mu'ujizar da ta Al-Qur'ani ba a jin an ƙosa da karatun Al-Qur'ani in dai akwai imani. Amma a kai gajiya, ana gajiya, ana jin zafi saboda yanayin manta ka sa a jikinka ka yi tafi da shi kai amfani da shi ya kare. Kun san abin shi suke ci da ɗin mutane suke shaƙa, mu shaƙi oxygen, mu fito da tsawon da ya sa tana tafi da rayuwarmu kamar mai ne da ake zuba wa tanki. To lokacin da kake ta aiki, kake ta aiki, kake ta aiki, manne yake tafiya, manne yake tafiya. Idan ya ƙare su hawa sun ka, sai su fara sarki ku fara sai ka fara yin kasala to wannan kana amma zuciya ta ji haƙosa da karatun alƙur'ani ba ku mutum ba ana fahimta ana ganewa kullun kana karanta alƙur'ani ba a fitin musulmi yake mai cewa a kullun kamar karanta alƙur'ani ko ba ka karanta alƙur'ani a kanta mutum zai sanna sunna ta fara ba ko da ba yana ta tantance ana fahimta to amma mutum bai taɓa ci da ya kusa da karatun alƙur'ani ba da ba ni ko komai ya tsaya ko ne zai da ba ni ko wani labari in ka karanta shi ka karanta shi ko da ka ha mun ai mun ai kin mun abun wannan kin mun kan tsaya mun ramar mun kan hali magana da kai kin mun karanta ko kai ya in labari in ka karanta ka karanta za ka ji ka kusa da shi a wajen alƙur'ani ko babu asara cikin karatun alƙur'ani ka karanta shi ba karanta ba ba ka da asara ka karanta shi ka karanta ba ka da asara a nan ne ma ka yi kwarki saboda haka babu wasu ba kofa babu gwagwarwa ba a fara game da karatun alƙur'ani ana fahimta shi ne babu kosawa babu asara ga mai karatunsa sannan kuma mutum idan yana karatun baya jin irkar baya jin kyama ba ka jin kana kyamar abin da kake karantawa in dai mu miki ana fahimta to ba haji su kalamu lusafa ya kudu li annahu khairu kibyani wa ida wanda yake bin qur'ani a wannan darasi shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka ce ma'abuta alƙur'ani su ne ahalin Allah subhanahu wa ta'ala inna lillahi ahalina min ahli al-ardh kun su ne hadisin Allah wa ya rawaitu ni ma inna lillahi na wa ta'ala inna lillahi ahalina min ahli al-ardh kun alƙur'ani hum ahlul lahi wa khassatuhu ma'abuta alqur'ani sune iyalin Allah subhanahu wataala to kamar yadda yake kuma ma'abuta hadisi sune ɗayan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan darajar alqur'ani abin da yake biyo alqur'ani dab shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka fi kowa da bauta da samun daraja da kima sune waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar da Qur'ani kuma suka rike shi suke aiki da shi daidai gwargwado yadda ya kamata waɗanda su fi ɗan ƙasa duk da dafka sunan kasuwa suna hango dangin su suna hango ƙunan su suna jin maganar su suna harka tare su ne masu harka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji Allah ya samu kuma kenan idan mutum Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa masa biyu ga alƙur'ani ga hadisi in ka zo ka ce masa duk mashal ko ka ce masa jahar ana ganewa in ka yi sha'awa yau ka ce masa duk mashal an gane ko gobe kuma wata kila ko tv in ka yi sha'awa sai ka ce masa jahar ana fahimta to ubangiji Allah haɗa mana Allah ka ba mu ko da mu hadisi alƙur'anin ba ubangiji Allah ka ba mu darajar masu alƙur'ani ana fahimta so bayan ma'abuta alqur'ani bayan alqur'ani daraja ta tas shine daraja ta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa da annabi khairu kibyani saboda hadisin annabi Muhammad alaihi salatu wasallam shine mafi alkhairin bayani na alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da alqur'ani ya saukar mana da shi don mu fahimce shi mu fahimci addini mu imani da shi mu aiki da shi don mu samu yardarsa haka ne haka ne wanda ya haɗa shi da zugo mai kan hannu eh ashirin talatin arba'in hamsin sittin saba'in saba'in tamanin a tuntari nan kai sa su aljiyo sittin a tara da goma nan kenan a kara wata goma nan kenan ko ba haka ba wanda ya haddace tamanin ya kaga hannun mu gani wanda ya sa su ya sake darowa ya karasa ba ya su goma ya ce a cikin ɗan hannu ala rahma
saurin aiki
to ai abinda ayan naka suke nunawa ban ce hadisi ne ke su ba amma hanya a yi hadisi ba Qur'ani an yi hadisi ba Qur'ani to ubangiji Allah ya hana adalci shi a cikin manzon Allah sai shi ne mafi alkhairin bayani wa anzalna ilayka alkitaba litubayyina lin-nasi ma nuzila ilayka Allah subhanahu wa ta'ala ya bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani domin ya yi wa mutane bayani to bayanin alqur'ani cikakke ya bayyana ne a rayuwar mu'aiki a gare shi sallallahu alaihi wasallam abubuwan da ya ambata abubuwan da ya aikata abubuwan da aka aikata aka farfada a gabansa ya doka musu sam duk gaba daya su ne fassara ta Qur'ani so abin da aka raba shi da manzon Allah alaihi salatu wassalam a wajen kuma abu ta hadisi kunce shi ne hadisi ko to shi ne mafi alkhairin bayani to duk mutumin da yake so ya fahimci alqur'ani idan bai fita hanyar hadisi ba sai kuskure zai tafka kuskure kuma zai tafka jirgin ya kasa duk mutumin da zai ƙwararren alƙur'ani da ce yana so ya fahimci alƙur'ani yadda ya kamata ba ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to zai tafka kuskure saboda bayanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi alkhairin bayani kuma shine mafi alkhairin ilimi ana gani to mun ku fara shigowa wato gona ta hadin hadisi mu ahlun nabi wa warithuna min ilmihi min duni wa suwa to ma'abuta hadisi su ne ma'abuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su suka gaji ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake da shakka ko babu yake daga
kan da aka ambata
wanda yake da shakka ko babu shi a daga babu shi
to
babu wani kace nake babu shakka babu ta baba babu kokonto cewa ma'abuta hadisi su suka ga ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to da su ya hadisi ana ganewa saboda haka kowa a yanzu a zuci da bayyane ya goge wa Allah subhanahu wa ta'ala saboda ne saboda Allah ya rubuta shi a cikin ma'abuta hadisi ni dai na gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya haɗa da ku na gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya haɗa da baban gwale ko haka ba baban gwale ya haɗa gwale ko haka ba baban gwale ya haɗa gwale haka dai to ina gode wa Allah da ya haɗa da baban gwale da kuma ya haɗa gwale ma gode haji kowa ya ci ya gode wa Allah kowa ya ci ya gode wa Allah haka kuke ka gode wa Allah kai ka ce ka gode wa Allah kai ne ma'ana alhamdulillah to ma'ana alaran ba idan mutum ce alhamdulillah ya gode wa Allah ko ya ban ubangiji yayi ka gode wa Allah a bisa ni'imar da ya maka kace alhamdulillah ko ko sai ka ce na gode wa Allah alaran ba kai za ka zai kai ayanka bayani tun da kire ka ce ko ba ka je waɗannan gemu ne mai da suka ce wa jikokina ko ba haka ba to mun ya dai sun faɗi magana sai dai a jinjina kai lakum madaya qadim tazu fiha abada fa haqumu baraha min ghairi ilbasi ma abuta hadisi suna da wasu darajoji suna da wasu abubuwa da suka ke fanta da su masu yawa malamai sun yi rubuce-rubuce a kan darajoji da kima da matsayi da girma da mutunci da ma'abuta hadisi akwai rubutu kala-kala saboda haka nan za a lalle ka a tafuro ta ɗan daga cikin darajoji na malaman hadisi, darajoji na ma'abuta hadisi, za a kawo muku in Allah ya yarda ba tare da ilbasi ba, ba tare da an ta kuɗa al'amari ina ba za ka gane ba. Ko zuwa aka ce maka shi kenan ma'abuta hadisi, tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓance su da siwa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hikma, ka san cewa an ajiye su a aji mai darajar wanda yake karanta larabci, ubangiji Allah ya saka masa da alkhairi. Masu wa larabci hikima, Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi, ubangiji Allah ya kara masa kwarin gwiwa. Mutane ne masu tsada, mutane ne masu kima. Ana fahimta abin da yake nufi? Fahimta yake karanta larabci, ina karantawa domin in zo in fahimtar da mutane don su fahimci addini. Ina karanta larabci ne domin karatun larabcin ya zo ya yi wa hadisi hikima, kuma yi wa alƙur'ani hikima. Wannan aiki ne, ma zan da wannan aiki. Amma idan ka zo ka zube su a faifai, ba zai kai girma da darajar wanda kai ya hadisi yake wa hikima ba. Ana fahimta. Sai na je na samu abin da za a yi wa hadisin hidima zan zo, masu yi wa hadisin hidima in zo in daɗa sau da samu su. Ba ɗaya ne da mai yi wa hadisin hidima kai ba. Kun gane abin da nake nufi? Kuma ba fahimta ba. Ma'ana malaman hadisi da ɗaliban hadisi, hadisi kai tsaye suke yi hidima. Malaman larabci da ɗaliban larabci, waɗanda ke karantar larabci da cikakken niyyar a zo a yi wa addini hikima, kuma su ma za su iya rutsuwa da wannan jin, amma ba kai tsaye ba. Ana fahimta. Saboda ni dai ina jin ban taɓa ganin wanda yake karanta larabci, ina jin ban taɓa ganin wanda yake karanta larabci musulmi ba dan ya yi wa addini ko Qur'ani hikima ba, in ba da shi kuka san shi. Ina magana ne da mai karanta larabci da nufin da zumbar ya yi wa hadisi ko Qur'ani hikima. To wannan wanda saboda haka izo yake karanta larabci ba dan cewa kai bari mu je ko dan kwanan nan da goma mu samu ba, bari mu je ko dan jinsi ne mu samu ba, bari mu zo mu digirin nan ba, a ba dole aka yi masa ba shi sa yake karanta larabci, a ba zuwa yake yayi karatun zai samu kwari ya aiki ba. Ba kullum waɗanda ake faɗa ba ne wanda misali ce kawai su larabci suke wa hidima, adabin larabci ne kaɗai a gabansu. In suka zo ake karatu ne za su fara da rasmin zaɓa, ba su musulmi ne, sha sha ba islam su da ke karanta ba, larabci ne kaɗai ake hannu. Ba da waɗannan nake ba, waɗannan samun za su haɗa mu da su. Amma ku gaya muku cewar larabcin da suke karanta su ba kun haɗu da su. Ku gaya musu ko a kafar legal ko kuma daga nan gaya, ku gaya musu cewa ba dan hadisi da alƙur'ani ba wanda larabcin da suke da kalkala, in akwai kalkala a cikin larabcin, suke da gunna, akwai gunna akwai larabcin, suke da ruwa da zuba ruwa, ita ba dan alƙur'ani da hadisi ne wa larabcin hidima, ne wa larabcin karkuwa ba, ba za su zo su same shi yanda suka same shi kuma suke tunkawa kansa ba. Allah sa masu kuma haɗu a inda magana ne da masu karatun larabcin da kyakkyawan niyya, to su ma kansu ba ɗaya suke da darajar da wanda kawai tsinjima ya yi kai tsaye hadisin yake hidima ba, hadisin yake karanta ba. Ana fahimta. In ma ba ku yarda ba, to zahiri zai nuna cewar idan aka zo a ƙarshe, in aka ba ka kwari za ka ga hadisi da manzon, in aka ba ki kwari zai ga abin da ya karanta da manzon. Ana fahimta. An gane. In ma ba a yarda ba, idan aka zo ana fito da matsaloli na hadisi kaza kaza kaza, irin abin da yanzu sai karatu babba mai tsada da malam su zo yi mana babban tsakanin maqtu'i da kuma muqaddi, ko ba haka ba, haka shi ke sai a zo misali, a zo ana irin fasalan da ake cewa misali
wato wannan hadisi ake hadisi ne rahimi ne ko ba haka ba ko kuma hadisi ne wanda aka aike shi ko ba haka ba ka kashi ne kana fahimta to kaga anan al'amari zai bayyana wannan ba abocin hadisi ne ko kuma abocin zuga ne ana fahimta to ina so ku samu nutsuwa ku ji daɗi ku yi tsakoki wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya tsuntsunto da ya rairayo ko ne yake so a wannan lokaci ya yi amfani da ku a kan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ina so godiyarku ta share dukkanin wani alfahari godiyarku ga Allah ta share dukkanin wani sakama don ba wani abu da kai ba kowa ka fi iya sallah ba kowa ka fi asali ba amma Allah ya tsunto ka sunanka dan hadisi sunanka mai hidimar hadisi to wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai sa ya samu wannan hidima ba to kada ka rasa shi ma yana da wani kima yana da wani guri da Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye shi domin ya yi wa al'umma hidima a cikin al'umma amma dai tsari ne Allah subhanahu wa ta'ala ya riga rayuwa dole ka yi shi ko wasu sun koyi wasu sun koyi wani ya koyi wani ya koyi wanda ka nemo da ake tafiya a wannan fifiko har ka ce ta jarba idan ka yi abin da aka baka na daraja ka tafi da shi yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya baka shi yadda yake so ka yi to shi kenan sai ka jarba amma idan kai alfahari saboda kana da kima idan kai alfahari saboda kana da daraja idan ka rai wani sai kasance abin da aka baka ba ka san kima to ba ku rai ba ku wani harkar ma'aiki alaihi wasallam abinda aka san ma'abota hadisi shi ne su tsarkake kansu su tsarkake jama'a saboda ne harka suke tare tsarki a cikin harkar tsarki Allah ka tabbatar da mu da rigadigan mu da zukatan mu da himmar mu gaba daya a kan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na farko aka ce ta fara kuli da nabi mustafa wa rawu an fara kuli da tahdhibin wa qulqat lokacin da wani ya gani cewa shi yanzu abin da ya fi barci malamai suna bayani cewa duk mutumin da haga yana wasu abubuwa ko kuma a ce yawanci in dai ka ga mutum yana abu to yana ganin wannan abin ya fi yin sauri idan mutum ka ga yana wata sana'a to shi a tunaninsa wannan sana'a ta fi kowace za a kuma ta fi yin sauri idan mutum ka ga ya shiga wani fanni wannan fannin ya fi ba shi sha'awa saboda haka mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da su domin kautata mana ingancin rayuwa ta duniya don mu ji daɗin bauta maka wasu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi su a matsayinsu na likitoci wasu injiniyoyi haka su suka kera mana wannan abubuwa da wancan ana fahimta da wannan da abin da kuke da wani a kai da komai da komai da wannan ma da nasa don ba shi an gane ko wataƙila saboda nisan tafiya ne daga ƙauyenmu ba zan iya karantawa ba ana ganewa kuma wataƙila tunda na zo ban huta ba to amma da masu tsira suka zo suka yi wannan ga shi ina karantawa wannan ka ga kenan ni misali duk abin da ke karantawa ban amfanan mu ga abin rubutu ba sai da wani ya yi an fahimci kima kowa a rayuwa ko ana fahimta ko to yanda Allah ya aje kowa sai kai ya dauko ka ya saka a gidan ka a gidan ku san Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi sallam har ke nan abin da ya kamata kai shine ka gode Allah subhanahu wa ta'ala kuma ka kimanta kowa ka girmama kowa ka mutunta kowa babban abin da zai sa kuma darajar taka da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka tabbata shine wato kalanto ne mutunci kalanto ne ba mai rini ba ba mai gani-gani ba ba mai yi wa al'umma ko jama'a sannan hadari ta zama na kawo suna gingadi wani ya tabbata yana gingadi tsakani da Allah ya miki ni kuma zan masa addu'a shi kuma idan Allah ya bari ya masa addu'ar zai more zai ji daɗi wanda duk yake gingadi ta shi wanda duk yake gingadi ta shi wanda duk kuma yake mai tashi ya samu umarnin baban gwani ana sa ka yi tsuntuwa Allah ba ka abin da kake so me yawa an gane ku kai ta mamaki masha Allah me kake so ko kai da bangijin ka ne shikenan ba gani
تفرقوا لجناب المصطفى ورغوا اثره ضمن التحقيق والاضافي ثم لما الحديث جبا ايه كتوكل رايون سن سدوكل دي كما ما نام با هو ا ينا كراتين لوينتي ا جامع البيان كل سنكم انا سامو كودي اذا مدي زما لوين kun san kuma cewa duk mutumin da yana karatun lauyanci kun ba ku sani ba masa wannan kwal ba ku sani ya tafi
kawo
yana karatun lauyanci kun san kuma lauyanci ana samun girma kuma duk wanda ya launci a tsona abu da ake cuta masa a zuciyarsa cewar su kaɗai ne masana haka ake cuta launoyi haka suke yadda cewa su kaɗai ne lani su kaɗai ne masana da abin da ka sani su na ka zama gani don baka san doka ba in ji su ba an ji kamin gobe ba ana fahimta amma duk da haka sai Allah subhanahu wataala ya abun da kinsa sai ya ajiye shi ga kayan arzikin kuna ana bayyana kun da ya ta a samu wani zai zauna sai gudu da gudu je kan da hadisi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam malam muslim ko a mata uku a cikin Allah ba ku ko gudu ne kan da hadisi gudu ki gudu eh ta gaskiya eh kun san mutanen kauye duk mutumin da ya taso a kauye shi ma mutumin kauye ne irina duk mutumin da ya taso a kauye idan ya taso aka yi masa ladan noma a yi masa aure an gane ku yawwa ba abin da zai yi banda yanzu da harkar zamani ta zo harkar tattalin arziki za ga ana abin nan amma abin kunya ne a ce za ka aure da ɗanka a ce ya kawo nan
to a
kun san misalin zan bayar shi ne daga cikin waɗanda Allah ko ta ya azumta mu muke rayuwa da su kama na mun kowanne ya samu wata dama a rayuwa amma jin cewa ga damar ta fita mu ko ci kima ina gaya muku domin ku kimanta al'amarin kowanne sai ne ya samu dama ya ɗauki damar nan ya jinjina sai ake yi ce gwara in je karanta hadisi a Madina kun ga su nan ga su abinda Allah kuma ta alaye musu kuma duk mai yawa rai zai ga abin da Allah ubangiji ya tara musu a nan gaba to ina so ku fahimci cewa kuma a cikin hukumar da idan za a tambaye shi wataƙila akwai wasu abubuwa da ya ci ko ba komai akwai maganganu da ake faɗa akwai kiskiranci da ake faɗa akwai kaza kaza da ake faɗa gama abun ta hadisi ba su ka fi hadisi amma kuka tushen kullo kuka ce kunki wannan zai fage wannan fili wannan aji na yake yi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wani shi za ku shiga shi za ku yi ana fahimta to inda Allah subhanahu wa ta'ala wannan shugabanni na ku hakka kamar su gudu su kuma ana ta samu ana ta kowa kowa nan da wannan din shekaru kowa ya tsaura da an san tsaura da eh daktawannan daktawancan daktawancan daktawannan Allah ya amsa to a saboda ina lokaci sun za ta kaɗa nan mun karanta baiti tara sun baiti 67 da fata abinda muka ambata Allah kuma da ala zai sanya ladarsa gare ku gaba ɗaya abinda muka yi kuskure dama mu idan masu kuskure ne abinda aka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa gaba ɗaya Allah ya ubangiji ya yi mana albarka Allah ya muku albarka wannan ismi na Allah ya masa albarka, Allah ya tabbatar da shi dukkanin shirye-shirye da ake na ɗan'uwa da wannan sukun da wannan ismi na Al-Qur'ani da wannan ismi na hadisi, ubangiji Allah ya tabbatar mana da su, Allah ya ba mu nasara, Allah ya ba mu sa. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Allah ya baka da alkhairi da tsafta. Wai idan magana tana cewa kura ce ta fito sai ta cikaro da akuya ta hari tana lashe danta tana lata danta da rana sai kura ta ce oh mata abin kenan inda rana ma suke ci to wannan shi ne mata abin kenan wanda ya ji mukaddima ce aka fara abin da yake in ja mutane yan uwa a matsayin tariki a kan abin da tattara ya yi shi ne wanda ya cika malami kusa kwamfani tsakanin makaranci da malami iyayenku da kakannin mu yawanci inda shi ya je makarantar allo ya dawo ya haddace alqur'ani ya iya harfi ya san lugha ya rubuta ya dau ahalari ya fara zuwa wajen ɗaukar karatu ya dakata a nan ya kama harkar kasuwanci da zancewa da makaranci amma wanda ya goge ya san ka'idoji na ilimi ya san Qur'ani yadda ya kamata ya fahimci sunna yadda ya kamata ya fahimci fiqhu da makaman ilimi irin su usulul fiqhi da usulul hadith da kuma ilimin larabci da ilimin fatawa da alƙalanci da rabon gado ya yi gogayya da rayuwa a fage na ilimi sai a ce wannan malami to bambanci tsakanin malami da makaranci shi malami duk motsi ɗaya numfashinsa ma yana kusa ya zama karatu shaka Imam Ahmad kamar yadda ya zo a cikin manaqib Imam Ahmad Allah ya kamta da rahama a majalisinsa sama da mutum 5,000 suna zuwa majalisinsa amma ba dukkansu ne suke zuwa ɗaukar hadisi ba kuma wanda shi ba hadisin ne ya kashe ba don ba shi da ƙwaƙwalwar da zai iya rikewa abin da ya kashe kawai yana so ya gaya Imam Ahmad yake kaza ya yi ka kaza saboda gaba ɗaya rayuwar da ilimi ce to yanzu kun ga da yake mana bayani akan muqaddima kawai amma ya taɓa mana ɓangarori daban-daban a lokacin da muke kolawa a jami'a abin da malamanmu suka gwada mana shi ne mu yi littafi mu samu littafi a gefe guda mu dinga rubuta duka wani fa'ida da muka ji ta ilimi to wanda cikin mu kawai sai ta rubuta malam ya ce kaza ya ce mana ba haka ake ba ba komai ake rubuta ba sai abin da aka san ka'ida ce ta ilimi to wannan abin da suka gaya mana ya sa mun haddace abubuwa da yawa yanzu a nan da nake tsaye zai iya karanta maka ka'ida 100 ta ilimi wallahi a irin wannan abin na rufe kai abin da ba karanta shi ne a littafi ba sai da na san shi sannan na zo na cika da shi a littafi musamman ka'idoji na hadisi da ka'idoji na usulul fiqhi da ka'idoji na fiqhu da kuma ka'idoji na tafsirin alqur'ani wanda kuma a nan bala yana karatunsa da ya tuna na shagala da wasu tartiba ban tsaya na dawwana ƙawa'idin ba amma zan sake bin kasafin insha Allah da zarar in social media sun yaɗa zan sake jin jinjirar ƙara in haka da ka'idojin da za su iya taimaka misali a ka'idojin tafsiri a irin fa'idar da malamai suke bayarwa a karatu wanda ba unwani ake musu ba na san cewa ashe galibi idan Allah ya ambaci kalma a Qur'ani ta zo a nakira sai ya ƙara ambatanta kafin a yi nisa ta zo a ma'arifa to idan kana so ka tabbatar da shin wannan kalmar ita ce ta baya to kula da shin wannan ta zo da alif da lam wannan ma da alif da lam sai malamin ya ce mana saboda ka'ida tana cewa annakiratu idza udifat ila al-ma'rifa annakiratu idza udifat ila al-ma'rifa kanat ghayra al-ula wal-ma'rifatu idza udifat ila al-nakira kanat ayna al-ula ya ce mana in dai kalma ta zo da alif da lam kamar a ce al-waladu sai kuma can an jima ana magana sai aka ce waladu to wannan ba shi ne na ɗazu ba misali kamar ka ce ataitu amama alqa'ati fara'aitu alwalada kamar ma ka rasu la ra'aitu waladan kalimata ka ga na ɗaya alwaladu na biyu waladan to wannan wanda ya mutum ba shi ne wancan wanda ka gani saboda ƙa'idar ta ce annakiratu idza udifat ila al-ma'rifa kanat ghayra al-ula amma ko da ma'rifa sai aka yi idzabatu ila al-nakira to kanat ayna al-ula da ta yi ataitu amama alqa'ati fara'aitu waladan sai na ga wani yawo falan ba ka rasu ra'aitar wala da kalima ta to wannan wanda na gani din ne yau to na da ina ta neman wannan ka'idar ban same ta ba wata ran ina cikin karatu a baji na balaga sai na ci karo da matsalar sai na ga kuma a can wajen tasiri na ganta a ka'idojin hadisi ulumul hadisi kuwa misalin ka'idar da na rike ta a karatu ina yawan ji ana cewa a'mash kana mudallisan Sulaiman ibn Ihran al-Kufi Abu Muhammad al-Kadhimi wannan ya sa a wancan lokacin har da zara an ce an a'mash ko haddathana a'mash da na ji an ana kawai ne a gani na hadisin ba shi amfani saboda a'mash mudallis ne shi kuma tadrisi at-tadrisu Abu al-Kadhim wa Shu'bah ibn al-Hajjaj yaqul li an أذني أحب إلي من أن أدلس والشافعي يرد أحاديث المدلسين هل ما كما أنا أكتب ذاته أعمى شنو رجال السلسة كما أتكين أحاديث السلسة أقوي حديثا لا أقوي أن أنا أتكين كما أقوي أتكين في البخاري في المسلم في أحناء دورنا حديثا وشكين ما لدينا أيوان كراك تكر جديد باتا تكي برمو بارا كراك وكو ونينا زوا كان جفع sai lokan hadisin da a'mash ya yi tadrisi sai ce wa huna dallat a'mash ya ce to ku kula za ku saba da wata ka'ida da ake cewa a Shu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bissam al-Asasi al-Wasiti yana cewa kafaitukum an tadrisi salasa wannan kusan duk talibi ya san ta in dai mutum ku kai tadrisi kan ku da ni na riga na yi muku maganin wannan matsala a cikin ya faɗa Abu Ishaq Amr ibn Abdullah al-Tabiri da al-Amash Abu Muhammad al-Kahili Sulaiman ibn Ihran da kuma Qatada ibn Bi'ama ibn Qatada al-Tabiri sai sai ku duba wannan isnadin nan ku ga shin hal alladhi rawa an al-A'mash Shu'ba maka ce a ba Shu'ba bane yace to da Shu'ba ne ya rawaito fa muka ce da sai mu ce shi ke da ma Shu'ba ne sai ka bar shi kuma an tabi shi salata yace to dai za ku ci gaba da wannan isnadin sai muka ce shi ke nan sai mu je mu bincika wannan isnadin a wasu wuraren idan mun samu shi a Ahmad bin ya fakkar rahadin sama shi ke nan fa la ba su sai mu karba da wannan kalinan idan kuma Ahmad bin ya fakkar rahadin sama sai mu zuwa mu ga har ta ba'ahu ghayruhu idza ta ba'ahu ghayruhu in ya zama ghayruhu din laysa min al-mudallisin fa naqbal wa idza kana min al-mudallisin fa nahkum alayhi kama yahkum alayhi al-hakim yace to ahsantu yace to amma ku ta ka'ida da ku ta yi ko dai bi fa kai ta a matsayin ka'ida ba kawai yi zaran ta muka yi karanta yace tadrisu al-a'mash kala kala ibn hajar a cikin marasin ahli taqdim ya kawo shi a banta ba ta buku kun taɓa karanta muka ce eh me ya faɗa game da su wanda wannan abin ya faɗa mamaki yawancin masu sifanta Ahmad da tadlisi da suka zaro wannan ka'idar da wannan malamin basira da ta kai zuwa gare su ba yawanci ne kawai Ahmad mudallis ne kawai iyakar ta kenan da an zo targamar sa Ahmad sai ka ce Sulaiman ibn Ihran Abu Muhammad ko Abu Bakar al-Kahili al-Kufi sai ka ce ne min rijal al-sitta lakinnahu mudallis لكن رواية الأعمش رواية شعبة عنه محمولة على السماع هذا دي يوانتي مكي سواقو هو كوبا عفو مكي سواقو سي 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 بلقو كسواقو ابن حجر يتي مركبة سوقو طبقة سوقو سوني عند تدريس سباشي نيوا وشيما أعمش يتي هنا سوانا طبقة كوبلا سوقو سيدي جنب كما كتي ايه بريد لكي سي 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 kuma ka dauka a matsayin ka'ida duk wanda yake cikin manyan malaman Ahmad wa inda Ahmad ya mulazama da su wannan ita ce ka'ida kawai Muhammad Shafi inda yana cikin malamansa da ya nace musu to ko yayi tadlisi wannan tadlisin zamani ne yace wannan kuma ku dauke ta ka'ida yace dan haka cikin daura Bukhari da Muslim sun yi riwaya a wajen Ahmad tabi duk inda wannan Bukhari da Muslim sun yi riwaya a wajen Ahmad koda yayi an ana koda ba a samu wannan an ana ya sarraha da sama'i a wani waje ba muddin malamin yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman ta kamar Ibrahim an-Nakhai da sauransu to kawai wannan an ana sama'i ce domin koda ya yi dalili a ta hanyar su to ya ji a wajen sai wallahi ban san me ya faru sai matsayi na zo ina tafiya sai matsala ta harkar imin na wannan mutum ka sai da ka hakura ka kwanta ba shi ka roƙi Allah ya sa in ka waye gari ya bude maka wata hanyar da zaka ga yadda zaka warware wannan matsala kawai ya fice ya zanto da an zo gabar in ka ga ka duba nan ta tushe da ka sano ka'ida sai ga a'a to me nake wahala ne a'amash innan ya roƙi ne daga dan wani kumin mashayikhi alladhina lazama wala na kaidar asali a baki na jita kuma tun da rubuta na rike ta kafin na ganta a littafi na da kaidar su ne wata rana wani malamin Sheikh Shamrani yana koyar da mu sai zo kan wata matsala kawai sai da yayin kuki akan matsalar sai ka mana wata ka'ida sai yake cewa annasu idza kharaja makhrajan ghalib lam yutaba mafhum tun kwa na ji tunani na ce to a shaidu abu na maka fahimta a makomin mukhalafa akwai kaidi annasu idza kharaja makhrajan ghalib lam yutaba mafhum misalan ka ba hadisin Abu Sa'id al-Khudri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tu'manu al-maqim ba a hawa taguwa a tafuwan masallaci saboda girman masallacin a biya limada illa idan salatin masajid sai dai tsere da cikin masallatai uku al-masjid al-haram wa masjid hadha wa masjid ayliya arwa abu hurayra ayliya aw bayt al-maqdis da kuma arwa abu bakr al-rifai kenan sai wani ya ce maka ai manzon Allah sai ba a hawa abu hawa ma za a iya tafiya a kasa tunda manzon Allah da yake ba a tafiya a kasa sai ba a hawa abu hawa sai wannan sai to ai abu da ita manzon Allah ya ce saboda yawanci masallatan da ake zuwa suna da gida galibi suna hawa abu hawa wannan kharaja makharajan ghalib wa illa har wanda ya tafi a kasan ma in dai yayi irin tafiyar da ake yi domin wannan niyyar ta ibada to ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la'anna ka'ida ta taqulu annasu idza kharaja makharajan ghalib lam yutabar faqumu to abin da nake so da ku wanda yasa nake neman ku wannan dogon surutun shi ne idan ba yana karatu wata kila yawanci kun iya larabcin rakkazawa za ku yi ku fahimci ka'idodin da yake kawowa domin abin da yake sa malami ya fi malami a duniyar ne ai sun ka tara malamai duk sun haddasa Qur'ani kowannen su yana da ijaza kowannen su ya karanta littattafai ya karanta kaza inda ake gane bambanci tsakanin malami da malamin karatu ka dauka a kuma ka'idoji ne biyar practice alaiha na daya sanin littattafai to di yawan haddasa in mutum ya ji ka sanin littattafai ya ji ka karatu sai dai kai hakuri sai sa kwanannun malamai duk motsi za ka rasa maka littafin kaza na kaza sai na ji sanin rijal domin Imam al-Bukhari da ya zo wajen Imam Ahmad a lokacin an hana Imam Ahmad ba da karatu lokacin da ya shigo ya zo a makai lokacin da yana ta faru amma Imam Ahmad sai gaya masa wasu rijal wanda zai amfana da su don haka abinda Imam al-Bukhari ya samu a wajen Imam Ahmad yana da yawa fiye kasa da waɗanda suka samu madanin hadisi a wajensa ba. Abu na uku sanin wafayat shekarun mutuwa. Ba wanda zai iya kafa kansa a kan haddasa shekarun mutuwa sai wanda ya koshi da ilimi. Abu na huɗu sanin ƙa'idoji. Ƙa'idoji na ilimi. Su kuma ƙa'idojin akwai malamin da yake iya ce maka wannan ƙa'ida, sai akwai malamin da kawai sai ne ka fahimta a cikin maganarsa. To abu na biyar haka ce kuma sanin tabi'a nau'in nan ƙa'idojin. Yadda dan abu wanda ya haddasa ƙa'idar, misali yanzu ƙa'idar al-akhdhu bi aqalli ma fi, wanda Imam Shafi'i Allah ya ji kansa da rahama ya kaka har a tsara ta a cikin al-qawa'id al-khams al-kubra ta zama ita ce ta shida. Wani ya san ta fa amma zai san yadda zai yi ya tabbata ta ba, zai san a ina take aiki ba, a ina ne ba ta aiki. To waɗannan abubuwan guda biyar inda za ka riƙe su duk lokacin da malami yake karatu, in ka ji ya ce wane ya rasu shekara ta kaza, Iraki ya rasu shekara ta 806, maza ka rubuta wannan shi ne ilimi. Ko ya ce maka idan ka duba littafin kaza na kaza, to maza ka rubuta wannan ilimi. Ko ka bar yadda malami yake karyo ka'idoji yana jefo muku, da karyo ta ka'ida ko da yaranka ne ka rubuta ta, har abada in ka rike ta ka zama malamin wannan ka'idar. Abin da nake so in gaya muku kenan, kun ga mukaddima sai wani zai ce to ban in ya gama mukaddimar ya shiga cikin bayanin ma fara. A wannan mukaddima sai ka samu karatun da wasu inda ba za ka same shi a bayanin ba. Sai ta ne wata rasin je malamin ya ƙware ma ina sha'awar in ga ya zauna ya tsawaita, saboda tsawaitawar alheri take zama. Ina fata an gane. To wannan na yi a matsayin ta alhikin lantarsa a kafin na rufe akwai ɗan uwa da suka hada su wannan waje. Farko dai akwai baban mu gaki ɗaya shugaban mu Sheikh Yusuf Imam, Allah ya ƙara masa lafiya, Allah ya ƙara girma da ɗaukaka, wanda shi ne dean na School of Islamic and Quranic Studies a wannan makaranta. Yana nan tare da mu kuma koyaushe yana tare da mu kalmar maƙala malam Ahmad Masahi. Sannan akwai sunan Asir Officer, wanda a nan muna da su guda uku. Akwai malam Baba Ali, wanda ba wani abu da yake tabbata cikin an shi ba na ɗalibai ba ce da ƙoƙarinsa da gudunmawarsa. Yana ɗaya daga cikin mutanen da muke na sunan Asir ɗin da ba abin da za mu ji da Allah ya sasa su da alkhairi. Dan shi da ne mai ƙarfafa wa ɗalibai gwiwa, mai ba da haɗin kai a kan dukkan wani abu na cigaba. Shi ma yana tare da shi ne na jin ƙarshe a daga hagu. Sannan kusa da shi akwai malam Garin Babba, wanda duka al'amuran karatunku bayan bayan ɗinku na hannun Allah, an danka su kuma hannun sa. Sarko in minkum illa wahid, ma amma ina la aqulu innahu hiya lakinnahu huwa. Sannan ga ɗayan shi kuma shi bai kamata in ce daga waje yake ba, Sheikh Izzuddin Yusuf Obama Dawari. Malam ka ji sun san kowa sun yi Izzuddin ko? Malam ka ci ta ganka sosai. To shi wannan ba wani abu da zan ce a kansa, bari Allah ya sani ba wani motsi da za mu yi shi ma face da shawararsa da taimakonsa, wanda shi ne immediate koma sunan Asiyar Sunmu, wanda shi malam Garin Babba a yi malam Baba Ali ya dage shi. Bayan akwai abokananmu da ɗan uwa malamai, akwai malam Abubakar da NGA, malam da shi shugabanta kuma lecturer Television College a Jos, kuma ɗalibin ilimin shi ma da malam Ismail Galadanci, wanda shi ma abokin hadisi ne, ga kuma malam Sabiu gwamnai bayan marasa shi shiga yawa, za ku rika ganin da yana ofisin hadisi kowane lokaci. Sannan ga malam Jabiru Gwamnada da shi ma yana da cikin ɗan uwa kuma a neman marasa shi shiga ka kai ma saboda gaba, da Abu Muhammad Annabi ka kuma yana da kai babban sakatare ka shi shiga ka kai ma. Ga shi ma ɗaya daga cikin abokananmu
malam Shamsu accountant zan ga shi a cikin photo album din ya zo hannun ku insha Allah an dauke shi wani hoto yayin da su sai to ta shi da ka shi yana ofishin kudi na makarantar nan domin da su shi duk sanda dan hadisi ya samu wata matsala ko aka ce tana ta tabata jira yake mun kai labari ba din ya jiyo zai zo da fada mai sabu a ga ya mushi ba wallahi mun tafi da shi akan kin wata daliba anan da kai tana ta tabata da komai ni awon da shi a banki idan da kin habar da kai Allah ya sa mai alfai ga irin da cin malamin kuma malam Ibrahim Tahi wanda shi ma malami ne a wannan bangare wanda zan ce a tashi ina ganin su wayannan ba ka dauke su ba eh yanzu ka dauka ai an gan shi ko na ga ta shi da ta kuma wa samani ko ga masu kallon television zan yi mika abun magana a ta shi uban mu malam Yusuf Imam domin sanya albarka sannan kuma sai mu an ga ta mu tattara tashi sai Allah ya kai mu tashi ne ya bar
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد babban malami na ko babban malamin mu kuma shugaban mu Dr. Malam Kabir Kofa wanda ya gabatar da lecture sannan da HOD Hadith wato Malam Abubakar Babangwale sannan student affairs sannan secretary da kuma manyan wato baki ne muku sallama irin da manyan dalibai ne muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a gaskiyar lamari wato na shigo an riga an fara lecture amma duk da haka wato na fahimci inda lecture ta sa gaba ko da dai ba ni da topic din amma ina shigowa na san saurara sai kawai naji inda lecture ta sa gaba to dama gaskiyar lamari ita wannan lecture an ba wa ahlinta Dr. Malam Kabir Kofa a bangaren hadisi za mu iya cewa a duk makaranta ko kunci a gaba daya matasa gaba daya a yau to Malam Kabir Kofa ina daga cikin wanda idan ba a ce shi ne na farko ba to gaskiyar lamari ba za a ce ga kuma wanda ya fi shi ba a dai matasa abin da ya shafi hadisi Malam Kabir Kofa sai dai a cira masa duka kuma alhamdulillah haka kuma alqur'ani alqur'anin ma shi ma wato da yake cewa yana addu'a kaza kaza Allah ya sa a hada mana gaba daya to shi fa sai Allah ya hada masa su tana Allah ya hada masa su to gaskiyar lamari ya faɗa abubuwa wato akan ahlullahi da kuma ahlul hadis ahlul qur'an da ahlul hadis wato gaskiyar lamari ko da yaushe abin da nafi jan hankali wato akan shiwar mutane su lura da duk wanda yake Allah ya zabe shi ya bashi alqur'ani to wannan ba karawan ni'ima Allah ya masa ba alqur'ani ina da mu'jizozi masu tarin yawa amma Malam Kabir Kofa a yanzu ya faɗi waɗansu da yawa cikin lecture ko da dai ba wai cewa yayi wannan mu'jiza kaza ce ko wannan mu'jiza kaza ce wannan mu'jiza a'a a bayaninsa akwai mu'jizozi da ya faɗa na alqur'ani masu tarin yawa daga ciki ni zan iya wato halarto da waɗansu cewa alqur'ani wato ina daga cikin mu'jizarsa cewa in dai kana karatun qur'ani baka kosawa mu'jiza ce ta qur'ani matsawar kana karanta shi duk yadda kai ka karatun sa to ba za ka ji ka kosa ba sai dai gajiya. Sannan yana daga cikin mu'jizar Al-Qur'ani, duk mai karanta Al-Qur'ani kullun haske yake karawa, kullun za ka same shi wato a cikin farin ciki, ba za ka same shi da wato kuncin zuciya ba. Sannan mu'jizar wacce zan iya cewa kusan ta Al-Qur'ani ta gaba daya shine wallahi duk wani ilimin da yake duniyar nan ko menene shi, kowanne ilimi ne, kowanne fanni ne daga cikin Al-Qur'ani ya fito, daga cikin Al-Qur'ani ya fito. Saboda haka duk wani wanda zai yi matuciya da cewa ya karanta kaza, ya karanta kaza, ya karanta kaza, idan likita ne, idan wato mai zuwa sama ne, idan ilimin gauyi ne, idan menene ne, duk wanda zai matuciya daga littafinka wato abin da Allah ya hore maka din nan daga cikin sa ka ciro shi, ko menene, ko menene, ko wanne fanni ne, Al-Qur'ani daga cikin sa aka cire su. To kun ga gaba ɗayan ilimi na duniya wato daga Al-Qur'ani ya same shi. Saboda kuma ba a gama fitar da wato ilimai da suke cikin Al-Qur'ani ba, domin Ubangiji cewa ya yi wa ma utitin niyar ilimi illa kalilan. Duk wannan fannonin da kuke gani na duniya, na ilimai na duniya, wallahi shi an wani digon farce ne kawai wanda yake aka ciro shi daga cikin Al-Qur'ani. To kamar ka sa dan yatsa a cikin ruwan, wato ruwan da aka cika drum da shi, ka sanya dan yatsa, ka fito da dan yatsan ka, wannan digon shine kwatankwacin abin da wato aka sanar da al'umma daga cikin ilman da suke cikin Al-Qur'ani. Saboda haka Al-Qur'ani ila tarin wato hikima masu yawa, hikima da darajoji da kuma mu'ujizozi da yawa. Saboda haka wannan kadan daga cikin Al-Qur'ani kenan, kuma shine masdarin na farko. Sannan ahlul hadis, malam yayi mana magana akan ahlul hadis cewa su ne suke biyewa wato ahlul Al-Qur'an taku da taku. Idan ahlul Qur'an suka taka, suka dauke kafarsu, ahlul hadis suke sanya kafarsu wannan wato takun nasu. Ahlul hadis, Allah ya yi muna ni'ima ba karama ba, domin wato kalamin manzo sallallahu alaihi wa sallam da ayyukansa da tabbatarwarsa dukkaninsu wato su ne wato mataki na biyu a shari'a, wato su ne almasgar sani, ko ga hukunci, ko ga makome ne ne na rayuwa na rayuwar duniyar nan da ta lahira gaba daya. To wannan hadisi shine masgar na biyu. Saboda haka to kuma wato masu hadisi, ko in ce mu ma din ba zan fitar da kaina ba, ko da dai ban yi nisa, ban yi zurfi a cikin hadisi ba, amma ni ma mai hadisi, ni ma malamin hadisi ne, ko ko mai neman hadisi ne. Saboda haka mu masu hadisi sai mu wa Allah godiya da Allah ya zaɓe mu, ya danka muna wannan daraja, ko ko ya ba mu wannan ni'ima wato ta kasancewa mu zama mataki na biyu daga wato maabota Al-Qur'an sai zama sai mu. To mu ne wa Allah godiya. Kuma a ƙarshe in ne muku munna da fatan alheri, da fatan dukkan abin da kuka yi Allah ya sanya albarka a cikinsa, duk abin da ake nema Allah ya tabbatar da shi, Allah ya bada najahi fa'isi, Allah ya bada najahi gwagwaba, yanda zai ba mu dama mu ci gaba wato da karatu. Duk da na san rayuwa tsari ne na Ubangiji, kuma ba wanda zai tsare, ba wanda zai kauce wa tsarin da Allah ya yi masa. To muna fatan Allah isa ya yi mana tsari na cewa mu ci gaba da karatu, musamman karatun hadisi da Al-Qur'ani. Allah zai taimaka mana da kyau a cikin rayuwa. Allah ya taimaka mana, Allah ya ba mu sa'a, Allah ya sa mu dace, Allah ya sa mu rabauta da Al-Qur'ani da wato hadisi baki da. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Da kuma muna cikin malayan sun gabatar da bayani, sai ba daya da cikin manyan malamai na wannan ƙasa, kuma manya-manyan gidajen a wani makaranta a shekaru mustapha ibrahim abubakar ramadan
Allah ya rabu da sakifikin, insha'Allah.
sanda za a bada photo album. Wayan da kuma musu registration ba, ku ba ɗauke musu zuwa ba su zo, amma dai dama akwai listin a hannunmu, kuma dai wannan ƙa'idar da muka sa na farko ita ce za